Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullun ga somon tabin shirin daga gogon naku ɗan hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Jonathan ya kube babban subetin yan sanda Suleiman Abba inda ya natsa Solomon Arasiye a matsayin mukaddashi.
Anybody tests our will this time?
Arasiye ya yi alwashin sanya kafar rondo daya da yan siyasa masu bahaguwar ɗabi'a a zabukan da suka rage. Jihohin Imo Abia da Taraba ne ake maimaita zaben gwamna a wasu ƙananan hukumomin da aka soke. Haji Sirika ya ce ba nan take Buhari zai iya sauya Najeriya ba.
Ba yiwuwa kawai ka ce dare ɗaya da kawai jiran Muhammadu Buhari a rantsar da shi 29 ga watan Mayu. Kawai sai cikin kai cika da abinci.
Mata na ƙara ƙaimin adama da su a sabuwar gwamnatin da za ta shigo ta Buhari ta hanyar nuna mubaya'a. Maman kyauta Bafulatana ce daga Kafanta.
Ta waɗu gwaɗin wariya ɗin fat gaba ko hautun ya gwaɗa a hannun dama. Allah Ubangiji ya baka sa'a ka shiga ofis da hannun dama.
A yayin da kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe suka fara aiki, shugaba Jonathan ya ce ranar 29 ga watan gobe bisa ƙa'ida zai miƙa ragama ga Buhari. Yana mai umurtar kawar da duk hotuna da allunansa na kamfe. Nasiru Adamaili, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, yanzu za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. Yau dai, zauren namu ya sauka birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta kadirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe. Zauren ya yi amfani da abubuwan da suka faru a wurare irin Gombe a matsayin babban misali da kuma darasin koyo. Kar dai in cika ku da surutu ga Ilhikaya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan shiri na mu tattauna da sashin Hausa na muryar Amurka ya saba kawowa, inda yake haɗa mutane su tattauna wani lokacin a sasanta, wani lokacin a gano bakin zare kan lamura, ko lokacin kuma su masu sauraro su ne alƙalai na wannan shirin, wanda shi kuma jagoran shirin Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa daga birnin Washington DC. Mun sake dawowa cikin wannan zaure a birnin tarayya Abuja, inda zamu zanta kan yadda aka gudanar da wannan zaɓe da amfani da na'urar tantancewa wato kadirida da ta jawo sauye-sauye da daman gaske. Cikin shirin muna tare da Raymond Enoch, wanda jami'i ne na ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka kafa wani zaure na musamman a nan Abuja domin duba yadda aka gudanar da wannan zaben. Enoch, muna maka barka da shigo.
Nagode.
Sannan muna tare da Honorable Dattiwa Ali Kumo, ɗan jam'iyyar APC ne, wanda yake ganin lalle babu shakka wannan katin shi ya kawo sauyi da kuma ya ba su nasara. Da cewa Ali kuma muna maka barka da shigo.
Barka da.
Sai kuma ɗan jam'iyyar PDP mai rajin cewa lalle canjin nan yakan iya samuwa ga kowaye, ma'ana dai masu yaɗa aƙidar zaben cancanta ba jam'iyya ba, Junaidu Abubakar Usman. Junaidu, barka da shigo.
Barka da raka. Allah Nasiru Ilika.
Bari mu fara da kai Junaidu. Shin me yasa kake ganin wannan katin da duk aka yi amfani da shi ba wai shine lalle kawo canjin ba, mutane sun zabi cancanta ne?
To na farko dai shine ya kamata ka fahimci wani abu kuma ka gane kan cewa siyasan nan an jima ana bugata shekara 16 da dawowar demokradiyya a Najeriya. Kaga kullun kan mage yana wayewa. Ganin haka shi yasa talaka ya tashi a Najeriya yace shi cancanta zai bi kuma adalci zai bi. Kuma ina ƙara tabbatar maka wannan adalci da kake ji shi yasa Kudu da Arewa suka tashi tsaye tsayuwar daka suka zabi Buhari. Sannan kuma haka suka tashi tsaye tsayuwar daka a jihar mu Gombe suka zabi Taluwan Gombe saboda irin abubuwa da aka yi na adalci.
Honorable Dattiwa Ali Kumo, kai kana ganin cewa wannan kati yayi tasiri wajen bawa adawa nasara a wannan karan, me ka hango ne yasa kake faɗa haka?
Eh, abin da yasa kowa ya sani ai da jam'iyyar PDP kawai rubutu take yi, kawai ɗauke akwati ake yi, ba a zaɓe. In ka lura ko shi General Buhari ai yayi takara sau uku har Supreme Court ya ji, saboda babu irin wannan adalci na karrida. Amma in ka lura daga kawo maganan karrida, jam'iyyar PDP ta ce ba ta yadda da karrida ba. Aka tafi zaɓe, karrida ɗin nan shi ya kawo nasarar zaɓe ya zamana ba a yi a ringizon ƙuri'a ba. Shi ya sa za ka ga har yanzu a wasu jihohi in ka lura ran karɓan sakamakon zaɓe aka zo, za ka ga cewa inda aka yi amfani da karrida in akwai ƙuri'a miliyan 4 zaka ga da kyar an kawo ku miliyan 1 da rabi ko miliyan 2 to amma inda ba ai amfani da kan rida ba zaka ga akwai kuri'a miliyan 2 an kawo miliyan 1.9 ko ga misali ko jihar Gombe da ake magana ai jihar Gombe in ka lura in ka hada kuri'un da General Buhari ya samu a jihar Gombe da na shi Jonathan in ka lura zaka samu kuri'un ba su wuce 400 ba amma in ka hada na gwamna na dan Kombo da na shi Inuwa Yahaya zaka samu sun fi yawan wanda aka yi amfani da shi a zaben shugaban kasa shi yasa muke cewa a jihar Gombe akwai guraren da ba a yi amfani da kan rida ba da an yi to za a yi zabe mai kyau shi yasa kaga mu jam'iyyar APC muke challenging cewa jihar Gombe mu muka ci zabe a inda aka yi amfani da kan rida amma inda ba a yi ba an yi a ringitson kuri'a ne an rubuto an canja result daga collection center na local government shi yasa mu muke fadan cewa inda an yi amfani da kan rida a ko ina a Najeriya da an zauna lafiya da baka ji ana kace kace ba shi yasa ni nake ƙara ba da goyon baya akan maganan kan rida cewa a ci gaba da shi a gyara shi
kafinmu kuma wajen ka Junaidu bari mu tuntubi shi Raymond Enoch wanda su suka duba zaben nan a kasa baki daya kuma suka tattara bayanai daga nan a ɗakin su na bincike da ke babban hotel din Hilton a nan Abuja shi Raymond me zaka ce ka ji abin da ƴan siyasa suka faɗa wani sharhi zaka yi
to farko dai ina godewa muryar America domin ta shirya wannan hira domin mu duba abin da ya tafi a shekarar da take tafi wanda aka yi zabe na shugaban kasa aka zo kuma aka yi zabe zabuka na gwamnoni da yan majalisa farko zamani ta juyo kamar yadda Junaidu ya faɗa lalle ayin shekara 16 ana mulki ta demokradiya a wannan lokacin mu kungiyoyi wani zaman kansu muna nan dai muna ta ba da shawarwari abin da muke gani zai ba kasa daɗi amma aka yi tur ba saurare mu ba amma sai Allah ya kawo wani zamani kuma na sauyi kamar abokin hiranmu ya faɗa mutane suka duba a rayuwansu a rayuwan kasa menene ya dace da su to lalle kam a cikin wannan zabukan mun dubi abubuwa da yawa hukumar zabe suna nan jami'an tsaro su police su road safety su sojoji mu yan kallon da kanmu mu ma muna nan yan siyasa suna nan mu muka san abin da muka kalla mu muka san abin da muka gani amma a ƙarshe mutanen Najeriya su suka yi nasara menene mutanen Najeriya su suka yi nasara sun zabi wayin da suke so a matakin shugaban kasa matakin yan majalisu na tarayya da kuma matakin gwamnoni da kuma matakin yan majalisa na jiha amma akwai kurakurai kam ko shi je gama da muka hira da shi shi ma ya nuna akwai kurakurai amma duk kurakurai bai kasa na abin da ake so na kasa gaba daya ba
Raymond watakila banji ka kawo ko batun kullura da inda ba yi amfani da wannan katin ba watakila wasu guraren kuma wasu matasa za su iya daukan akwatuna su ruga a guje ko duk ba ku da irin waɗannan labaran
a fili kan mun je mun ga ita zaurin zabe yadda aka shirya shi ba yana nan ya sha bamban da wanda ni na yi participating a 1983 lokacin na kai shekara yin zabe sai kuma na zero party 1987 sai kuma zabukan da suka tafi a baya amma wannan shirin wannan zaurin ya sha bamban da na baya musamman ma ita kan rida din da na kai da nawa PVC don a tantance ni ta nuna failed amma bai hana ni yin zabe ba wanda ya nuna cewa I captured information dina na number 180 a cikin register na unit da na yi zabe amma in an kulle shi a ƙarshe ya nuna cewa kai da baka yi tantance ka ba ba za ka yi zabe ba a wuraren da na zagaya ni bin ga wani ya kwashi akwatin zabe ya tafi da shi ba amma a wuraren da muka ji labari a wasu wurare an yi haka hatta ma abin da ya sa ba ci gaba da fadan waye ne ya ci zabe a jihar Taraba ba allegation yana nan akan cewa wasu wuraren ba ya yi zabe ba wasu wurare kuma jami'an tsaro sun tafi ba su raka kayan zabe zuwa unit ba wasu wurare kuma an kai kayan zabe amma an yi hayaniya ba a yi zabe ba so shi yasa gaba daya ma ita hukumar zabe ta ce a wannan karamar hukuma din karawa karbi sakamakon zaben ta a sake yin zabe a wuri da wasu wurare dai daya biyo haka inda aka samu yan masaloli wanda kuma is human wato abu ne na mutuntaka wanda is expected cewa irin zabe irin na kasance masu tasowa kamar Najeriya dole za a samu ƴan matsaloli.
Junaidu, kusan zan iya cewa bayan shekara 16 da jam'iyyar PDP ta yi tana mulki a Najeriya, yanzu an samu wannan sauyi, amma yadda wasu 'yan PDP ke cewa su ma sun taimaka wajen kawo wannan sauyi a matakin tarayya. Me yasa wasunku suka yi amfani da wannan lokaci suka gagara a tarayya a samu sauyin nan ne gaba daya maimakon ita PDP ta ci gaba da mulki a ƙasar?
A takaice zan karkata maka tambayanka, don watakila zan mayar maka da tambayan kanka. Na farko shine al'amari da muka yi muke magana a kai na batun magana cancanta da kuma adawa. Adawa ka san takasu, na sha gaya maka takasu kashi uku. Na farko akwai adawa wadda shi adawa ne, duk abun da kai dole ne kawai za a yi maka adawa a kai. Sannan na biyu akwai adawa kuma wadda jama'a na gajiya da mutane ko na gajiya da satin gwamnati da take gudana. Sannan na uku akwai adawa yau watakila a gidanmu uwana yana PDP na ga yayi wani abu don saboda hasada. Sai in ce a'a ni na tsallaka na koma jam'iyyar APC. Ka fahimce ni? Abinda nake jan hankalin mutane kwarai da gaske a zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari mutum ne da yake da mutunci matuƙa, sannan kuma yana da adalci, sannan kuma ya yi ta ƙoƙari har sau uku. Wannan shine na uku da Allah ya bashi nasara a kai. Ni ina ƙara tabbatar maka tun da muke a jihar Gombe ba mu taɓa samu a lokaci ƙalilan mu samu abubuwa da aka jera wadda ba wani surutu a kai, ba wani propaganda, ba komai. An shimfiɗa waɗannan abubuwa ne wadda ƴaƴanmu da jikokinmu za su zo su mora tun da aka kafa jihar Gombe sai akan talban Gombe. Na farko ina batun
da ne duka fahimci dai tambayar da
ne ma
amma ka in ka kula ka karkata ka koma
karkata kai ma ka san ne zan karkata saboda direction din da ka kai ni ka fahimce ni wani direction ne wadda ni bai kamata in baka amsan ba don saboda ni ma'aikacin gwamnati ne. Ka gane ba zunzurutun dan jam'iyyar PDP ba amma ina karkashin jam'iyyar PDP da take mulki. Ina maimaita maka shi batun maganan aiki da muke yi shine ya cancanci aka zabi talban Gombe. Ya zo shi jihar Gombe a lokacin da muka zo mun gaji hanya da aka kera guda 40, sannan kuma shi ya zo ya kera hanya.
Haka bane Nasiru, ba haka bane, ba gaskiya bane. Magana na gaskiya shine wannan forum din kuna tambayan maganan da farko maganan siyasa, na biyu maganan da Junaidu yake faɗi. Shi kansa dan Kombo kafin ya zo ya samu an yi aiki a Gombe. Wanda ya aikin nan in za a faɗi gaskiya duk jihar Gombe ba wanda ya mana aikin da ɗan Juma ya mana. Shi ya yi airport, shi ya kawo ruwa Gombe, shi ya kawo university, shi ya yi stadium. Me muke nema? Titi kuma titunan da ɗan Juma goje ya yi ɗan Kombo bai yi ba. In wannan maganan Junaidu yake faɗa, layi ɗaya ne aka je ake yi.
Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yin ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin birnin Gwari a jihar Kaduna, Malam Zubairu Jibrin Mai Gwari na biyu, wanda zai maimaita jawabi mai muhimmanci na bayan zabe. Sai kuma Rabaran Muhammadu Dan Amarya daga jihar Bauchi, wanda shi ma game da batun mulki zai yi jawabin. Da farko dai ga mai martaba sarkin birnin Gwari.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum ƴan uwana mutanen Najeriya, musamman mutanen arewa. Kamar yadda muka sani cikin ikon Allah an yi zabe lafiya kuma an gama lafiya, kuma Allah ya mana zaɓi an samu sababbin shugabanni ko ina cikin ƙasar nan. To wannan kamar yadda duk wani mai hankali ya sani, wannan wani abu ne na canji ne, ba irin wanda ake cewa da gora ko da wani salo ba, canji ne na Allah. To muna gode masa, muna fata su waɗanda aka zaɓa za su ji tsoron Allah ɗin, don shi ya ba su, kuma su yi adalci ga kowa, da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba. Kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa wato duk abinda ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi, ya san komi, zai iya komi kuma. Sai dai kawai gurgurdan abinda Allah ya ba mu iko zai yi, musamman shugabanci. Muna kira ga jama'ar mu, musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba. Don kowa na da bukatarsa, amma dai gurgurdo muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane. Mu kuma mu yi hakuri da su gurgurdo, inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu. Su kuma waɗanda da suke shugabanci su sani cewa shugabanci na Allah ne. Ya amsa ya ba wasu, ya kamata ne kuma in ya ga dama yana iya maida musu goyi ba wasu kuma. To muna kira gare su su ma da suka faɗi su yi hakuri su san cewa Allah ne ya kaddara haka nan, kuma su fuskanci sauran abubuwa na rayuwa. Amma muna kira ga shugabannin da suka shigo kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su. Muna fata duk abin da za a yi a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah. Muna kira ga al'ummar mu musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya. Ya kamata ne mu yi hakuri da juna. In ta kama ma ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin, yanda duk sauran ake a duk kasashen duniya. Fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu. Wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a yi ta rikici kan burtali, ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba. A zanna lafiya. Su kuma waɗanda suke satin shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari, domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai. To kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma. Muna fata dukan Najeriya Allah ba mu zaman lafiya. Shugabanninmu Allah ba su tsoron Allah. Allah ya sa su yi adalci gare mu. Waɗanda suka samu Allah ya musu jagoranci, waɗanda kuma suka rasa su yi haƙuri su fuskanci wasu ayyuka na rayuwar duniya. Ba shi ne ƙarshe ba, Allah zai ƙara ba su in yana so. Mun gode ƙwarai da gaske, Allah ya ba mu zaman lafiya.
Shi ma rabaran ɗan amarya, kiraye da a gane cewa Allah ne ke naɗa shugabanni, kuma bin na gaba bin Allah ne.
Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Mulki na Allah ne, Allah yake ba da shi ga wanda ya so, a lokacin da ya so yake karɓe shi ga wanda ya karɓa ya ba wanda ya ga dama. Musulmi da Kirista, dukkan mu biyu waɗannan addinai muna sane da cewa komai mutum zai yi ya yi shi da tsoron Allah. Ka sani ita duniyar da kake zaune a cikinta, kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya ran da za ka bar duniyar. Don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka, a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahaliccinka. Akwai shari'ar Allah tana jira. Kana mai bin Yesu Almasihu, kai Kirista ne, ka yi komai da tsoron Allah. Haka kana musulmin Allah, ka yi komai da tsoron Allah. Lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahaliccinka. Hausawa suka ce ana bikin duniya akan na kiyama. Don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba. Abu na biyu, addu'a, wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa. Ko mu Kirista masu bin Almasihu, ko ƴan uwanmu musulmi, dukkanmu mu duƙufa ga yin addu'a. Allah kai mana jagora. Mutanen da aka shimfiɗa mana a gaba ba daga wata ƙasa aka kawo su ba, haifaffun Najeriya ne, girman Najeriya ne, mai bayar wannan kuma Allah ne. Tawakkali ga Allah, tawakkali ga Allah, ma'ana ya Ubangiji Allah, kai mai zaɓen sarauta, duk wanda ka zaɓa, ya Allah na roƙe ka, ka tausasa zuciyata, ka ba ni ikon da zan yi biyayya ga irin wannan mutum. Musulmi yake ko Kirista, Allah ka ba ni zuciya da zan yi na'am da hannu bibbiyu da zuciya ɗaya in yarda da abin da ka ba ni. Dukanmu ai wata rana sai labari. Mun koma ga mahalicci, kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi. Don haka bari a ji tsoron Allah, a yi ma addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya. ayi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa, ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsaguwa kai na wancan bangare ne ni na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga ƙasar mu ta Najeriya, musamman arewan Najeriya.
Daga bai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da lumana.